sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, Juma'at Mubarak, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binti Iskar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 12 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz, ba mu kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya umarce dukkan jihohin kasar 50 da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan Mayu. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na $1.9 trillion da ya zama doka, wanda ya bude kofa na sakin tallafin tarayya ga Amurkawa da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan 88 suna fama da matsalolin yunwa a ƙasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen 2020.
Madalla kanin labarin kenan. Za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun kai wani farmaki a wata makaranta a garin Oremi da ke jihar Edo, inda suka yi awon gaba da wasu ɗalibai. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Delta a Najeriya na yunkurin karɓar kashin farko na kuɗin da Birtaniya za ta dawo da su daga almudar hanar da tsohon gwamnan jihar James Ibori ya ɓoye a ƙasar. Sannan kuma ana tafi da sabon shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarce dukkan jihohin kasar 50 da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan Mayu. Da yake jawabi yayin cika shekara guda da barkewar annobar COVID-19 a Amurka, Biden ya bayyana cewa burin shi shine a iya samun kalilan su iya taruwa a wuri daya ranar bikin samun yancin kai na ƙasa a bana.
By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Yace nan da zuwa ranar bikin samun yancin kan ƙasa a ranar 4 ga watan Yuli, me yiwuwa ne iyalai da abokai su iya taruwa a bayan gidajensu ko a unguwanninsu su yi gashi su kuma yi bikin ranar samun yancin kai. Wannan ba yana nufin manyan taruka da zai hada mutane da yawa ba, amma yana nufin mutane kalilan za su iya taruwa karon farko bayan lokaci mai tsawo. Wannan zai sa bikin na bane ya zama biki na musamman sosai, ba wai kawai za mu yi bikin samun yancin kan ƙasarmu ba, amma za mu kuma fara yin bikin samun yancin kai daga wannan ƙwayar cutar. Kafin shugaban ya yi jawabin ranar da ya cika kwanaki 50 da hawa karagar mulki, gwamnatinsa ta sanar da tura ƙarin dakaru 4,000 domin taimakawa wajen yin rigakafin coronavirus, abin da ya kai adadin sojojin da ke taimakawa wajen gudanar da aikin 6,000. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na $1.9 trillion da ya zama doka, wanda ya bude kofa na sakin tallafin tarayya ga Amurka da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Biden na jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu ne kwana guda bayan da majalisar wakilai ta amince da kudirin da Korea 220 da suka amince, sai kuma 211 da basu amince ba, ba tare da goyon bayan jam'iyyar Republican ba kuma kwana guda kafin ranar da fadar White House ta ayyana. 'Yan majalisa na jam'iyyar Republican sun kalubalanci kunshin tallafin, suna masu cewa kuɗin ya yi yawa kuma ba zai taimaka waɗanda suke cikin tsananin buƙatar taimakon tattalin arziki ba. Shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira kudirin da tsada, mai cike da rashin gaskiya da kuma sassauci. Sabuwar dokar za ta samar da cek na $1,400 ga kowa, amma banda waɗanda suke samun kuɗi da yawa a ƙasar, kuma an fara da kuɗin haraji da ake ba wa iyalai masu ƙaramin ƙarfi zuwa $3,000 ga yara da suke shekara 6 zuwa 17. Kuma $3,600 ga yara da suke ƙasa da shekara 6 na shekarar haraji ta 2021. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan 88 suna fama da matsalolin yunwa a ƙasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen 2020, kuma akalla miliyan 34 daga cikinsu na fuskantar yunwa a bana. ya ce sauran kaɗan mutane miliyan 34 a ƙasashe sama da 36 su faɗa yunwa, tuni yunwa ta kasance a waɗansu ƙasashe kalilan. Kwamitin da ke bayar da kyautar zaman lafiya ta Nobel ya amince da alaƙanta tsakanin yunwa da rikici, inda ya bayar hukumar abinci ta duniya WFP babbar lambar yabo ta zaman lafiya a 2020. A bara hukumar ta kai wa mutum miliyan 114 taimakon abinci, wanda shi ne mafi girma a tarihi. A wannan shekara tana buƙatar dala biliyan 5.5 don a magance yunwa. Har ila yau yayin wani zama Guterres ya sanar cewa ya kafa kwamiti mai ƙarfi kan rigakafin yunwa, wanda shugaban ba da agaji Mark Loko zai jagoranta, wanda zai haɗa da wakilai daga hukumar WFP da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO. Kwamitin yaƙi da yunwar zai mai da hankali kan rigakafin yunwa da kuma tattara tallafi ga ƙasashe da lamarin ya shafa sosai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wani mutum ɗan asalin ƙasar Sudan ta Kudu hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari saboda samunsa da laifin yi wa wata yarinya ƙaramar fyaɗe, hukuncin da ba kasafai ake samunsa ba a cikin ƙasar ta Afirka ba. Ba kasafai ake ba da rahoton yin fyaɗe ko lalata a Sudan ta Kudu ba, kuma masu laifin ‘yan kaɗan ne ake hukuntawa kan laifuffukan da suka aikata. Ko da yake hukuncin da aka yanke wa waɗansu sojoji biyu bara waɗanda suka yi wa wata mata fyaɗe a garin Yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka. Yayin da yake sanar da hukuncin a jiya Alhamis a babbar kotun jihar Jonglei, mai shari'a John Yal ya umarci mai fyaɗen Magai Manyang da ya biya shanu 5 ga dangin wanda aka yi wa fyaɗen a matsayin diyya daidai da dokar aure ta dinka. Lawan mai gabatar da ƙara Manyan Ngwini ya yi na'am da hukuncin yana mai cewa an yi adalci.
Sunan ba da jima'a ba, Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun kai wani farmaki a wata makarantar nazarin fasahar gine-gine a garin Oremi da ke jihar Edo a yankin Niger Delta, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da dama. Daga Port Harcourt ga wakilin muryar Amurka Abubakar Lami da Sokoto da ƙarin bayani.
Wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun kai wani farmaki a wata makarantar nazarin fasahar gine-gine da ke garin Oromi a ƙaramar hukumar Isan ta Arewa da ke jihar Edo a yankin Niger Delta, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da dama. Wannan lamarin dai ya tada hankula matuƙa, kuma har kawo lokacin ko da wannan rahoton ba san inda 'yan bindigan suka nufa ba da waɗannan ɗalibai tare da malama ɗaya da aka shiga da su cikin surkuwayen yankin na Niger Delta. Wani ganau ga abin da yake cewa.
To, sunana Ali Haruna Maimula, sarkin Hausa na Oromi Edo State. Sun shigo kamar 'yan bindiga kwakwar makamai a hannunsu sun kidnap wasu yara guda 6. Akwai temporal site ɗinsu inda suke koyarwa, amma permanent site ɗinsu aka yi wannan aikin.
Garkuwa da mutane dai a yankin na Niger Delta domin neman kuɗaɗen fansa ba wani sabon abu bane. Wannan lamarin na rashin tsaro ya sake dawowa a nan da can, musamman a 'yan kwanakin nan. Wani ɗan yankin na Oromi, Comrade Orofa, da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida na jihar ta Edo, ya ce.
Amma wanda the city agents, especially the police and the vigilance people, they don't sleep at night.
Ya ce sha'anin tsaro a yankinmu na Oromi ya sake taɓarɓarewa, musamman kama mutane da rana tsaka da yin garkuwa da su tare da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri. Ko da yake dai wannan al'amarin da ya faru na sace ɗalibai, jami'an tsaro ba sa bacci, suna iya bakin ƙoƙarinsu. Ita kuwa masarautar garin ta Oromi tuni ta nuna kaɗuwarta game da samun labarin sace ɗalibai da malaman wannan makaranta, kamar yadda sakataren masarautar, wato Onaji Oromi, ya shaida mini. Yana cewa ne muna sanar da cewar wasu 'yan bindiga sun sace mutane 6 na makarantar nazarin fasahar gine-gine ta Oromi, sannan kuma muna da labarin cewar wasu ɗalibai sun tsere yayin harin na 'yan bindiga. Gaskiya masarautar Oromi bata ji daɗin faruwar wannan lamarin ba, kuma bisa bayanan da muke samu jami'an tsaro a tsaye suke na ganin an ceto waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su kawo yanzu. Rundunar 'yan sandan jihar Edo ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce mutane uku ne kawai aka sace, wato dalibai biyu da kuma malama daya, kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto su. SP Cotton Bello S shine mai magana da yawon rundunar ƴan sandan jihar Edo.
Mata ne guda uku, dalibai biyu, ma'aikaciya wuri daya. So, ƴan sanda suna nan suna kokarin su na samu sun kwaso su daga hannun waɗannan mutane. To, tun jiya da abin ya faru, ƴan sanda da ƴan vigilante jijiyar kuma fountain suna nan ana kokarin a yadda za a dawo da su lafiya.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To, madalla, an gaishe ka Abubakar Lamido. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karashin labaran duniya.
Birtaniya tana shiri domin dubun-dubatar 'yan Hong Kong da za su nemi biza ta musamman na zama a Birtaniya, bayan da gwamnati ta kaddamar da wani sabon shiri da zai hanzarta ba su izinin zama 'yan ƙasa ga wasu mazauna yankin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka a matsayin mayar da martani ga yadda China take tauye musu haƙƙinsu. An kaddamar da shirin neman bizar ta yanar gizo a watan da ya gabata, kuma Birtaniya ta ce tana sa ran kusan 'yan Hong Kong 300,000 za su nema a cikin shekaru biyar na farko. A watan Yunin 2020, Beijing ta kakaba sabon dokar tsaron ƙasa a Hong Kong. Birtaniya ta kira dokar da kare yarjejeniyar haɗin gwiwa ta Sino-British da aka cimma 1984, wacce ta tana cewa China za ta mutunta tsarin demokuraɗiyya na wannan yankin da kuma bin doka da oda na tsawon shekaru 50 bayan mika mulki har zuwa 2047. China ta musanta kare duk wata doka ta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, kuma ta ce dole ne ta dawo da doka da oda bayan shekaru ana zanga-zanga. A wani martani, Birtaniya ta kaddamar da wani shirin visa na 'yan ƙasarta da ke ƙetare da ake kira BNOA a takaice, wanda yake bawa masu nema da danginsu na kusa tsawon shekaru biyar sau biyu su zauna su kuma yi aiki a Birtaniya. Bayan shekaru biyar na farko, ɗan ƙasa mai takardar BNOA zai iya neman izinin ya ci gaba da zama. Shekara ɗaya bayan haka za su cancanci neman su zama cikakken ɗan ƙasa na Birtaniya.
A gaishe ka Muhammad Hafiz. A Najeriya, gwamnatin jihar Delta ta yi yunƙurin karɓar kashi na farko daga kuɗin da Birtaniya za ta dawo da su daga almudahalar da tsohon gwamnan jihar James Ibori ya ɓoye a ƙasar. Hakan ya biyo bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin Najeriya da Birtaniya a 2016. Idan masu sauraro za ku tuna, Ibori ya yi nasarar kaucewa shari'a a Najeriya, amma Birtaniya ta kama shi da laifi har ta tura gidan yari a 2012. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya da rahoton.
It marks the signing of an agreement which will enable the first return of recovered stolen.
Wannan shine kasan farko na kudin da zamu dawo da su Najeriya da barayin biro suka boye a Burtaniya daga yarjejeniyar hakan da muka cimma 2016. Inji jakadiyar Burtaniya a Najeriya Katriona Line a taron sanya hannu don dawo da kudin da tsohon gwamnan na Delta James Ibori ya boye a Burtaniya da suka kai naira biliyan 2 da miliyan 400. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce za a yi amfani da kuɗin wajen kammala ayyukan hanyoyi don amfanin 'yan Najeriya.
Fan na Ingila miliyan 4 da ɗoriya. Saboda yarjejeniya ya ce wadda ainihin ƙasar Najeriya da ƙasar Ingila suka samu hannu domin tabbatar da fahimta na cewa ainihin waɗannan kuɗaɗe an amince na Najeriya ne, an amince cewa kuɗaɗe ne na sama da faɗi, an amince da cewa za a dawo da su, an kuma amince akan za a dawo da su cikin sati biyu daga yanzu, an kuma amince har ila yau idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ga aikin da za a yi da su na gina hanyoyin Abuja zuwa Kano, hanyar Lagos zuwa Ibadan, kuma ainihin ci gaba da gina wacan gada wadda ke kudanci kudu maso gabashin Najeriya wadda aka fi sani da Second Niger Bridge.
Shugaban Riko na APC mai Malabo ni ya ce ayyukan hanyoyi da ake gudanarwa a yanzu an sace kudin aikin su a zamanin da ya shuɗe.
Duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace, tituna da sauransu. Wannan tituna da ake yanzu tun 2003 aka cinye kuɗin su dan biliyan 300 da wani abu suka salwanta na gyaran titin Najeriya ba mai tambaya. To a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa, so wannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi.
Babban lauyan kare haƙƙin ƴan adam Femi Falana ya ce gwamnatin Najeriya bai dace ta kashe kuɗin ba.
No, the federal government has no local standard with respect to how the money is spent. That is left for the people of Delta State.
Gwamnatin tarayya ba ta da hurumin kashe waɗannan kuɗaɗen, kuma Burtaniya ba ta da ikon faɗar abin da za a yi da kuɗin. Ya kamata a ma tilasta wa bankunan da suka ɓoye kuɗin su ma biya al'ummar jihar Delta hatta kuɗin ruwa na kuɗin da aka sacin, inji Falana a zantawa da gidan talabijin na Channel.
To pay colossal damages and interest.
Tsoron masu sharhi shine gujewa zaki karkatar da irin wannan kuɗi daga masu almundahanar jiya zuwa masu almundahanar yau, wato jaya faɗo jaya ɗauka. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma sai ku da gyara zama don sabon shirin Manuniya.
Manuniya. Maganar kwakwar kwakula ramin kure juna na kara cida a harkar siyasar Najeriya baki daya.
Ai, kasar bazawara ce a hannunsu a lokacin, suka ce suna son su aure ta duk da wannan munin nata. Su yin sun zo za su mata kwalliya. Allah da yake ba azzalimi bane, sai Allah ya zare hannunsa sai ya bar, sai suka fi mu tabarbarewa akan harkar tsaro.
Magoya bayan gwamnati ko gani suke akwai abin da yawa ƴan kasa ba su gane ba.
Makamin yaki ba kaman ka dauki kudin ka ne aljo ka je ka siyo fatanya da adda, ka ci a fatanya na ta kare ko addana ya dauki ba. Yarjejeniyar duniya da ake na Geneva Convention, makamin yaki in za kai place of order ne sannan a kera maka a lokacin.
Kamar likitin rungumannin mu fadin da ake samu da kuma irin ta da kayar baya a kudancin Najeriya, kuwa wasu ƴan kasa na ganin akwai magana haka.
Kowa ya san cewa wannan fitina da ta end stars da aka yi, the revolution now ta shore, da wannan da aka zo ake ta wannan magana harsunan da sauransu, magana ce ta ana tunanin dole mulki ya koma kudancin Najeriya.
Shirin share shimfiɗa almajiranci a jihar Kaduna ko na sake daukan sabon salo.
In har kana jihar Kaduna, wallahi tallahi zamu kama ka, zamu hukunta ka, kuma zamu kwace yaran, zamu maida turi iyayen.
Sai dai kuma ƴan adawa na ganin turata daga ta kai bango.
Ba inda gwamnati ke nuna karfin ta sai wurin mutanen da suke bin doka. Bayan ga inda mutanen suke tara mutane, suke kashe mutane, an san inda suke. Wannan dalili ne shi yasa muke ganin in dai ƴan majalisun nan wakilai ne na jama'a, to dole su baki mataki akan gwamnatin nan kuma su tsige shi.
Waɗannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da muka tattaro muku a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannu mu kuma da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin muryar Amurka na Manuniya shiri na hudu. Cikin jerin gwanan shirin Manuniyan da ke shirin shimfiɗa shimfiɗar share kukan ƴan ƙasa da kuma nuna wa masu dafar marafin iko hanyar da za a bi don samo wa al'umma mafita. Ko da ke dai maganar mafitar kuma ita ce abin da wasu ƴan ƙasa suka fara karaya, musamman ganin cewa kamar da ɗaiɗaikun mutane ke kokawa game da kutsowar corona Nigeria, haka wasu gwamnatoci ke kokawa game da matsin tattalin arzikin da ya turguda tarin tilin kuɗin da ake ganin gwamnonin sun tara domin taimakawa al'ummar su. Ko da ke dai ita gwamnatin jihar Kaduna magana take na tattagar tattalin arzikin da suce ya jingina ne wajen ganin an ilmantar da al'umma. Ilimi kuma irin na zamanin da aka ji gwamnatin jihar Kaduna cewa dole ne a kore almajirai gida domin tabbatar da sun rungumi ilimin zamani da na addini a lokaci guda. Kamar dai da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Bai ce, duk wani wanda ya shigo da almajirai jihar Kaduna to dole ne ya tattara ya kara gaba domin gwamnatin ba za ta lamunta ba.
Mu a ganin mu almajirki wani hanya ne na take hakkin yara. Duk wanda yace zai dauko yara ya raba shi da iyayensu, ya zo da su wai Kaduna almajirki, zamu kama shi, zamu dauki yaran mu mayar da su wurin iyayensu, domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu. In muka ce ba mu san almajirki, sai a ce ba mu san karatun Qur'ani. Ba wanda ya fi mu karatun Qur'ani. Duk da court din nan da na sa, duk wanda ya dauka ban iya karatun Qur'ani ba ya kawo nashi mu zauna ya ci. Bara ne ba maso, kuma bara ba musulunci bane, bara ba addini bane, bara ba cikin al'adun mu. Don me mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son kai wannan ka je wata jaha in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu maida su wurin iyayen
maganar tsatsefe ko tsayi da tsarin almajirinci a jihar Kaduna fana cikin abubuwan da suka dauki salo irin na siyasa domin yan siyasar na ganin ba wai maganar almajirinci ce kamata ta fi daukar hankalin gwamnatin jihar Kaduna ba magana ce ta matsalar tsaron da ta matsa wa al'ummar jihar Kaduna ya kamata a ce an dauki mataki wannan dai shine matsayin jam'iyyar PDP da ita ce babbar jam'iyyar adawa a jihar Kaduna kamar da yadda maga takaddanta a jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu so ne shaidawa manuniya
wannan matakai da aka dauka na koran almajirai da ruwa gida a sa mutun tiya gas ba tare da an bi doka ba tsarin mulkin kasa bai ci haka ba amma kai da sanin kanka ne da jin kanka ne Shehu Dairu Bauchi ya fada cewa kawai an waye gari ne kawai an zo an kama dalibai a cikin gidansu wanda har yanzu ba da yawa wayannan dalibai amma san inda suke ba daya kenan na biyu daya daga cikin haƙin gwamnati shine a kare rayukan mutane amma a jihar Kaduna ran akuya yafi ran dan adam daraja kullum ba ranar za a waye gari a ce yau ba a je wuri kaza an kwashe mutane kaza an kashe mutane kaza ba ba inda gwamnati ke nuna karfin ta sai wurin mutanen da suke bin doka bayan ga inda mutanen suke tare mutane suke kashe mutane an san inda suke amma gwamnatin jihar Kaduna ko gwamnati ta kasa zuwa ta tafi mataki akan wannan dalili ce yasa muke ganin inda ƴan majalisun nan wakilai ne na jama'a to dole su tafi mataki akan gwamnatin nan kuma su tsige shi saboda a samu zaman lafiya komai ya koma normal a jihar Kaduna
duk da yake dai ba wai jam'iyyar adawa ta PDP kadai ke nuna yatsa akan maganar matsalar matsanancin tsaro a jihar Kaduna ko kuma arewacin Najeriya ba gwamna ma na samir fa jihar Kaduna ya ce wajibi a rinka yi wa gwamnati uzuri domin ba karamin aiki take ba har ma gwamnan da ya karbi rahoton tsaro a ranar Laraba wannan mako ya bulle yana ga mahalarta taro cewa idan ana magana ta gaskiya duk wani wanda ka jira cewa gwamnati ba ta kokari to ya saka siyasa
ne gaskiya ana samun sauki sosai domin sojojin sama da na kasa da yan sanda suna kashe yan ta'adda nan sosai suna kashe su in an kashe su suke fitowa kuma ba wai jira ake sai sun yi wani abu ba ana bin su inda suke daga sama da kasa ana maganin su duk wanda ya ce gwamnati ba ta komi yana yi ne ko dan siyasa ko kawai dan ya faɗi abin da yake zuci da ba a yin kokarin da Allah kaɗai ya sa abin da zai faru
duk da baje bayanin tsatsafa tsarin tserewa tsaunin mun tsira game da tsananin tsamin tsaron da ake gani a Najeriya wasu kungiyoyi na gani maganar matsalar tsaro a Najeriya fa ba wai magana ce ta gaskiya ba domin kawai dagangan aka kirkiro ta saboda maganar zaben shekarar 2023 haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nasura Ashir Shirge shedawa abokiyar aiki Madina Dauda a babban birnin tarayya Abuja
kowa ya san cewa wannan fitina da ta end disaster da aka yi da ta revolution now ta shore da wannan da aka zo ake ta wannan magana hasmen da sauransu magana ce ta dole mulki ya koma kudancin Najeriya tunanin su lokacin sana bace wannan abubuwan da suka yi na Jim 12 da Nadeko da OPC shine ya janyo wai aka dau mulki aka danga musu da Allah da 99 to shi sai suke ganin za su dawo da wannan abun na kashe mutanen arewa domin mutan arewa su yarda irin yadda zan yi kisan lafiya din nan ake so mutan arewa su mi ka mulki ba shi ba samu to babu wani mutum da ya isa ya zo yanzu ya ce zai tirsa samu arewa wai mu dau mulki ba shi saboda tsoro ko saboda yana kai mana da hankali ya kashe mutane kuma duk rigima da za ka yi kai wayo ya sannaki ai kina idan mun ce da mu shiga a ci a ji a retaliation a ci a maida martani idan muka yarda muka basu a nuna duniya wai waye fitinanni ne a Najeriya
idan akwai wani abu da aka yi ittifaki cewa jam'iyyar APC ta yi amfani da shi wajen tabbatar da ta tunkuɗe gwamnatin jam'iyyar PDP a baya shine maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka samu a Najeriya wanda kusan kowa ya karkata hankali wajen ganin an samu sabon sauyin da zai kawo sassauci da sa'ida sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin gaggan yan jam'iyyar PDP a Najeriya Muhammad Dan Auta ya ce an riga an taka tarko domin ko dama da gangan aka nuna wa duniya cewa jam'iyyar PDP ta kawo matsalar tsaro
ai lokacin da wannan jam'iyyar take son ta karbi mulki a hannunmu duk harkar rashin tsaro da fadar abun ma da ba ai ba to yau cikin ikon Allah kafin su karbi mulkin ai kasar bazawara ce a hannunsu a lokacin suka ce suna son su aure ta duk da wannan munin nata su in sun zo za su mata kwalliya da haka suka yaudari talakawa Allah da yake ba azzalimi bane su suka ce za su iya suka manta da Allah sai Allah ya zare hannunsa sai ya bar su suka fi mu tabarbarewa akan harkar tsaro
sai na suka fi ku tabarbarewa tunda an ce lokacin ku ba a iya zuwa masallaci
kai ne kake fada da mutum daya yana da sanda kwaya daya a hannunsa sai gashi wannan mutumin ya haifi dadan ya haifi jika jikan ya haifi tattaba kunne kuma yanzu hannunsu bundugu ne to dan Allah wa ya fi saukin fada da mai sandan can guda daya da waɗannan mutanen da suka zagaye ka yanzu sun kai su biyar me nake nufi shine da muna fada da Boko Haram kacal kuma a lokacin Boko Haram ne yake sa mana checkpoint saboda inganta tsaron a wannan lokacin da ake inganta tsaron mun yadda tafiya ba ta sauri amma kana iya tafiya daga nan har Lagos yau gashi a territory kawai na jihar Kaduna babu hanyar da zaka fita daga jihar Kaduna hankalinka
a kwance. Maganar matsalar tsaro fa ba wata magana ce da wani ke inkari a Najeriya cewa babu ita ba, illa dai kowa na da irin mahangar da yake hango da za a yi a makuri ta. Kuma yayin jami'ar APC irin su barista Muhammad Ibrahim Zaria na ganin maganar magance matsalar tsaron ce ma kwata-kwata su basu fahimta ba, shi yasa suke ganin kamar lokaci guda ne shugaban kasa Muhammad Buhari zai iya durmushe wannan matsala ta tsaro.
Shugaban kasa Muhammad Buhari ya karbi kasan a lokacin da komai ya tabarbare ne, kuma tsaro ba wani abu ne da zaka waye gari ko kaman ka gina gida ne ko kai fenti ba. Abin da ya faru tun lokacin musu shugabannin kasa na baya da suka shugabancin kasar nan, wanda aka yi ta musu juyin mulki ko aka yi musu yunkurin juyin mulki, da bagbaya da suka fahimci haka sai suka karya lagun sojojin kasar nan da gangar. Farko aka daina daukan soja, na biyu makaman yaki aka daina su, jiragen yaki babu. Haka fa wannan gwamnatin nan ta zo ta rufe kasar nan,
sai da ma an zabe ta idan ta gyara in kurakurai
nuna maka kenan. Kuma shi makamin yaki ba kaman ka dauki kudin ka ne aljuga je ka siyo fatanya da adda, ka ci a fatanya na takari ko adda na ya da kushi ba. Shi a yarjejeniyar duniya da ake na Geneva Convention makamin yaki za ka yi place of order ne, sannan a kera maka a lokaci.
Yanzu shekara shida bata isa a muku makamai ba.
Yanzu lokacin da asalin lokacin da Muhammad shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya
samu
yanda tsarin sojojin kasar nan su, sannan fa ya fadi ya shiga fadi tashi ya shiga nan wurin ya je wannan kasa, ya je wannan kasa har suna sun samu shi saboda kiyayya.
To duka kuma iyaka nunin manuniya nonon mako kenan game da salon siyasa da shugabanci a kasashen Afirka. Kuma a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki da suka taimaka musan ma dai Madina Dauda wanda kan yi daudalar dawo mana da wasu muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri. Isa Lord Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wannan shiri na man
Ciao Madalla, akai da Isa Lawal Ikara. Masu sauraro da fatan yau ma kun ji dadin shirin manuniya na wannan makon. Yanzu kuma bar mu saurari nasihar Juma'a.
Abdul Mumin Muhammad daga nan garin da magaram, suna siya malam amma ni dalibi ne na ilimi. Ina so in gabatar da nasiha ta dangane da abin da ya shafi illa akan zalunci. Zalunci saboda munin shi ne Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin hadisul qudusi yace shi ya haramta zalunci a bisa karan kanshi. Saboda haka kada ku yi zalunci a tsakaninku. Haka idan muka diba al'ummar musulmi yau, ba abin da yake kawo mana tashin hankali a duniya da yaki illa zalunci waɗanda suke sama akan na ƙasa da su. Hausa suke cewa duk dan da ya hana mahaifiyar shi barci shi mara nan ba zai yi ba. Da haka kenan idan aka waye gari muna adalci, dama abin da ake cewa zalunci shine kishin adalci. Daukan abu a daura shi ba inda ya dace ba. In har za a waye gari kowane abu a bashi haƙƙin shi yanda ya dace, to za a waye gari al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa, ta samu aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za a zauna lafiya. Saboda haka zalunci a cikin gidajenmu mu fasa shi, zalunci a cikin zamantakewar mu mu fasa shi, zalunci a cikin shugabanci mu fasa shi, zalunci a cikin kasuwanci mu fasa shi. Saboda karantarwa addinin musulunci duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan haka, ba dan komai ba, saboda irin illar da zalunci ke jayowa yana zamanto barazana a cikin zama lafiya na al'umma, musulmi da wanda ba musulmi ba. Saboda adalci ne komai yake dorewa ya dawwama kuma ya kai ga cin nasara. Amma idan aka ce babu adalci shine mai zalunci, shi kuma zalunci kullum kaskanci yake jayowa da rashin fahimtar juna da jin haushin juna, wanda shi yake kaiwa har zuwa ga yaƙe-yaƙen juna da sauransu. Saboda haka duk inda musulmi suke muna kira, ya kamata mu bar zalunci tsakaninmu. Ko da iyalanka ne, kai musu adalci kar ka zalunce su. Waɗanda kake tare da su, waɗanda kake shugabancin su, in har ka musu adalci ba za ka zalunce su ba, za ka suna son ka, suna ƙaunarka, kai ma kana son su, kana ƙaunar su. Ya ishe mu mu ɗauki abin mamaki akan Sayyidina Umar lokacin da yake mulki. Shi kadai yake fita yana zuwa yawon shi, shi kadai yake zuwa yana zama a daji. Har wani ya zo ya ganshi yace yana so ya ga Amirul Mu'minin, yace shine Amirul Mu'minin, yace a ba kai bane, yace me yasa? Saboda mu shugabannin mu tsaransa ake ana kakkalle, sai yace a to ni ai ban zalunci kowa ba, ban ci na kowa ba. Saboda haka ba wanda yake jin haushi da mutane suna so su gani ne ma, ni zan dauki wani kariya tsakanin da su. Saboda mi? Saboda adalcin da yake da shi baya zaluncin al'umma. Saboda haka yan uwa musulmi, ina kira gare mu gaba ɗaya, duk inda muke da wanda ba musulmi ba, mu daina zaluncin juna, sai Allah ya bar zama lafiya a cikin mu ya dore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu Allahu Allah.
Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara. Kin sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima ka dan da hanci za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ci ne gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku inji Estero da ni shirya da kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. Ma'assalam.